الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 12 ga watan Rajab shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 5 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga farkon sura ta 10 suratul yunus don haka kafin darasi ne ba laifi tambayoyi suka iya gabata na'am kalma ta dastur abinda ake kira da dastur shine kamar kundi wanda yake na tsarin mulki shi ake kira da dastur musulmi ko ba shi da kundi wanda ya wuce alqur'ani da sunnah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na
malan kamar mutum yana iya daukar suna haka wanda ba na shi ba ya wuce ma kan shi kamar mutane su rinka kiran shi
wani irin suna ne misali
kamar ya dauke wani suna da ban haka kiran yi haka a rinka kiran shi
in bai ci karo da shari'a ba ya dace kama kanka lakabi lakabi wanda yake kyaukyawa ba laifi mutum yakan iya ma kansa wanda asalin ma a ka'ida ta musulunci in an haifi da ana buƙatar ya zamanto ya hada abubuwan nan guda uku abu na farko a tankade a rauraye a zaba masa suna kyaukyawa wanda bai ci karo da shari'a ba abu na biyu sai a yi masa kinaya kinaya shine kenan a ce baban wani ko kuma uwar wani idan namiji ne kenan sai a ce abu fulan kamar yanda alkunya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abul qasim don haka zaka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da alkunya idan ka dauki umar mice ce kinayarsa abu hafs idan ka dauki abubakar ya shahara da alkunyarsa amma sunan shi na hakika shine abdullahi amma alkunyar shi abubakar haka idan ka dauki Aliyu dan Abi Talib kinayar shi shine wato Abu Hassan in ka dauki misali Abdullahi dan Umar kinayar shi shine Abu Abdurrahman idan ka dauki Abu Huraira ya shahara da wannan kinaya Abu Huraira amma sunan shi Abdurrahman ibn Sakhar haka idan ka dauki misali idan ka dauki irin su wannan Abdullahi dan Abbas kinayar shi Abu al-Abbas to dan haka ana iya ma dacin yana jinjirin shirin da aka sa masa suna ko bayan haka a masa kinaya Abu fulan dan ita kinaya tana nuna girmamawa shine a Hausa kake ji ana cewa baban gida ko a ce babaye misali wanda ana jin nauyin kai tsaye a ce an kama sunan shi shine ake masa wannan kinaya sannan kuma akan iya masa laqabi kamar yanda laqabin Umar shine Al-Faruq lafazin Abu Bakar shine As-Siddiq laqabin Usman shine Zunnurai to haka duk in ka dauki magabatan kwarai suna da suna suna da kinaya suna da laqabi ba laifi mutum yakan iya ma kansa laqabi wanda yake kyaukyawa ko kuma kinaya na'am na'am waina halatta mutum ya rantsa da alqur'ani kamar yanda ya gabata a darasin mu na jiya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi ghairillahi faqad ashraka a riwaya da muka karanta sai yace faqad kafara aw ashrak duk wanda ya rantsa da wani Allah tabbas ya kafirta ko kuma yayi shirka wanda mun yi bayanin cewa abinda yake dacece game da wannan riwaya faqad ashraka hakika yayi shirka da ubangijinsa kuma bayani ya gabata shirka ce wanda take karama wanda ba ta fitar da mutum daga cikin addini ba ta halitta jininsa da dukiyar shi ba ta dawwamar da shi a cikin wuta in ya mutu akan haka illa kasancewar zunubi ne wanda yake shagaba ko mu ce number 1 daga cikin dukkan zunubai gaba daya amma in yayi kudirin shi wanda ya rantsa da shi cewa daidai yake da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen girmamawa to wannan shirka ce wanda take babba to shine dan uwa yake tambayar kai muka yi bayanin cewa a matsayin mu na mu'mine baya halatta mu rantsa da kowa ko da komai illa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ku rantsa da uwayenku duk wanda ya zamanto zai yi rantsuwa da Allah ko ya ja bakinsa ya kai to shine dan uwa yake cewa shin ya halatta mutum ya yi rantsuwa da Al-Qur'ani zamu fuskantar ma da tambaya shin Al-Qur'ani menene sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala yanzu misali wannan Malam Adam sai muka ce Malam Adam dogo ne shin wannan tsawo na nuna zatin shi abinda aka siffanta ko kuma sifar daban kuma wanda aka siffanta daban dan adam ne mutum ne wanda yake dogo kenan wannan da aka ce dogo ne kenan wannan sifa tana nuna cewa hakika ne shi da aka siffanta alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala domin zancensa ne kamar yanda ya tabbatar mana da haka a cikin alqur'ani ayoyi sun wuce a lissafa dai daga cikin su afatakuma una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da fadasta wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam allah thumma ablighuhu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun da fadasta yuriduna an yubaddilu kalam Allah to wannan na nuna mana alqur'ani zance ne na ubangiji subhanahu wataala dan haka sifa ce daga cikin sifofinsa dan haka ya halatta mutum ya yi rantsuwa da alqur'ani domin sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala ko suna daga cikin sunayensa kenan mu gane abu uku ake rantsuwa da shi in ma ka yi rantsuwa da zatin ubangiji ko kai rantsuwa da sifa daga cikin sifofinsa ko kai rantsuwa da wato suna daga cikin sunayensa kamar yanzu misali zaka iya cewa bi zatillahi azza wa jalla ina rantsuwa da zatin ubangiji subhanahu wataala ko kace bi izzatillahi ina rantsuwa kenan da buwaya ta ubangiji subhanahu wataala domin izza sifa ce daga cikin sifofinsa wanda an tsago ta ne daga sunan shi al-aziz ko kace bi kudratillahi ina rantsuwa da kudura ta ubangiji kenan daga ina aka tsago al-kudura daga al-qadir to haka dukkan sunayen ubangiji subhanahu wataala gaba daya mushtaqani zaka iya tsago masa sifa daga cikin sunayensa to dan haka kasancewar in ma ka rantse da zatin Ubangiji ko suna daga cikin sunayensa kamar yanda muke cewa billahi allazi la ilaha illa huwa ko ka dau sifa daga cikin sifofinsa sufa harfa na rantsuwa kamar yanda malamai suka kayyade su musamman malaman logha harfa ne guda uku farko dai shine wawu domin an fi yawan amfani da shi kamar ka ce wallahi an gane ko illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki ko kuma ka dau billahi ko kuma ka dau ta'un an gane ko tallahi yake cewa tallahi laqad arsalna ila ummin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ko kamar yanda Ibrahim alayhi salam yake fada wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudirai to dan haka kasancewar rantsuwa ba ta kasancewa sai da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa ko suna daga cikin sunayensa akwai irin rantsuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aymullahi ina rantsuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to duka wannan zaka iya amfani da su dan haka dadin fa'ida anan shi yasa ya halatta ma'ana kamar yanda ya halatta kenan kai rantsuwa da alqur'ani shine ya halatta kai tawassuli da alqur'ani kamar kace dan alhurma ta alqur'ani dan daraja ta alqur'ani ya halatta kai tawassuli da wannan domin alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala in kace dan alhurma ta alqur'ani kamar kace dan alhurmar Ubangiji subhanahu wataala kamar maganar cewa Yasin wannan duka bayyana cewa me suke nihi da Yasin su da yawa a cikin tunanin mutane cewa Yasin wai suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba suna bane daga cikin sunayensa haka nan baha baya daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Yasin harufa ne waɗanda suke na babbaku wanda Allah ya bude farkon wata sura ta musamman wadda ta shahara da wannan suna surat Yasin in kana nihin da cewa ka rantse da wannan sura ta Yasin to wannan ya halatta domin Yasin zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofinsa amma in kana nihi Yasin da cewa suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma shirka ne baya halatta kai rantsuwa da wannan Allah subhanahu wa ta'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 6 fadar Allah subhanahu wa ta'ala إن في خلق السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون wanda kamar yanda bayani ya gabata akan wannan aya ita wannan aya alama ce daga cikin manya-manyan alamomin da ke nuna mana girman Ubangiji subhanahu wata'ala da cancantar aka daita shi a cikin ibada shine yace inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle game da sabawar dare da yini ma'ana yanda suke bibiyar juna wannan in ya tafi sannan wannan ya mai ya gurbe shi ma in lokacin sa yayi ya nada kayansa sannan dan uwansa ya mai ya gurbe kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh an gane ko thumma stawa 'alal arsh kamar can dai cikin suratul wannan suratul araf Ubangiji ta'ala da yake cewa wato dare da rana na bibiyar juna wanda kowane ɗaya daga cikin su na neman dan uwansa nema wanda yake mai gaggawa idan ana cikin yini in lokacin karshen su yizo rana ta je fadawa zaka ga kai tsaye rana na fadawa dare ya biyo baya haka shi dare in lokacin nadin tabar masayi ma'ana lokacin ketowa alfajir ba tare da tantancewa zaka ga alfajir ya keto dandanan sai ka rasa cewa dare ina yake to haka kasancewar wannan babbar alama ce daga cikin alamomin da suke nuna kudratu Ubangiji subhanahu wata'ala da girman sa da kasancewar shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada wanda mu kalli halitta ta dare mu kalli kuma halitta ta yini tunda Allah ya halicci duniya ya halicci dare da yini wanda kuma Allah ya halicce su saboda wasu hikimomi wanda yake nashi wanda kasancewar daren nan Allah ya halicce shi ba don komai ba don ya zame mana sutura abinda baka iya yi a cikin yini a cikin dare sai kai yanzu misali akwai rigar da in an ce ka sanya ta a cikin yini ba za ka iya sawa ba amma daddare za ka iya saka ta a jikinka ko ina ka je saboda sutura ce rihin asiri ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan daren nan Allah ya hure mana shi ba don komai ba don gangan jikinmu ya huta wanda inda a ce ba dare gaba ɗaya yini ne to bayan da za a yi rayuwa ta ƴaƴan adam ta tabbata haka yini da Allah ya halicce shi lokaci ne wanda yake na watsuwa a ban ƙasa domin neman abinci to amma mu kalli kudratu Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan halittu biyu dare da yini Allah ya riga ya tsara musu tafiya ba a taba wayuwar gari a ce yau dare ya yi jinkiri maza a je a nemi wata na'ura a yi kokari a so da shi ko a ce dare ya yi jinkirin nada tabar masa yini muke bukata ya zo yaya za a yi a gusar da shi don haka a cikin suratul ankabut Ubangiji ta'ala ke cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tusirun ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Ubangiji ta'ala yace ce da su ku bani labari in har Allah ya maida muku dare dindindin har zuwa kiyama wani Ubangiji ne ya isa ya zo muku da haske in har Allah ya maida cewa dare ya zamanto dindindin har zuwa kiyama Ubangiji ta'ala ya ce man ilahun ghayrullah wani Allah ne ma'ana wani abun bauta ne wani Allah wanda ya isa ya zo muku da haske Allah ya ce afala tasma'un shin ba kwa sauraron abin da ake faɗa muku sai ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama ce da su ku bani labari in har Allah ya maida muku yini ya zamanto dindindin har zuwa kiyama man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilailin taskununa fi wani Allah ne kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala wanda zai zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa a cikin sa sai ya ce afala tubsiruna shin yanzu ba ku lura da girman ubangiji subhanahu wata'ala ku yi masa biyayya sai ya ce to ai yana daga rahamarsa da jin kansa game da bayin sa ubangiji ta'ala ya halitta muku dare da yini li taskunu fihi dan shi dare ku samu nutsuwa a cikin sa shi kuma yini wali tabtagu min fadlihi dan ku nemi fadla ta ubangiji subhanahu wata'ala wala allakum tashkuruna kuma dan ku gode ma ni'imomin sa dan haka dare da yini aya ce daga cikin ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda makamanciyar wannan aya ta gabata a cikin suratul baqara إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء min rizqi fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifi ar-riyahi wasaha wa basa fiha min kulli dabba wa tasrifi ar-riyahi wasaha bil musakhkhari bayna as-sama'i wal-ardi la'ayatin liqaumin yaqilun haka idan ka zo cikin suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab dan haka kenan wannan alama ce mai nuna mana kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin rububiyarsa da uluhiyya da al-asma'u was sifat shine mahallicin kowa da komai babu wani wanda ke iya maimaita aiki daga cikin ayyukan ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma duk wani abu wanda yake mai sunan ibada shi kadai ya cancanta a sarrafa ma domin shi ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su shi ya halicci rana da wata da taurari shi ya halicci dare da yini wanda baya iya halitta irin waɗannan halittu ya cancanta ba a sarrafa masa wani abu wanda yake mai sunan ibada don haka kuma sunaye da sifofi gaba daya wannan cancanta ne ga ubangiji subhanahu wataala ko kai tarayya da shi a cikin suna ko sifa to ta bangaren hakikani da kaifiya an sha bamban da sifa ta ubangiji subhanahu wataala wato ko suna daga cikin sunayensa don haka amma sai yake cewa wa ma khalaqallahu fis samawati wal arda fis samawati wal ardi sai yace da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai kenan na rana da wata da taurari da ƙoramu da duwatsu da sauran halittu sai yace la ayat ubangiji ta'ala yace lalle akwai dalilai masu nuna girmana da kadaitata amma li qaumin yattaqu ga mutanen da suke neman tsara kawunan su game da ukuba ta ranar kiyama ma'ana mutanen da suke famar sanya garkuwa da shamaki tsakanin su da azabar ubangiji subhanahu wataala ta can cikin suratul baqara sai ya ce la ayatin li qaumin yaqilun akwai dalilai masu nuna girmana da kadaitata amma ga jama'ar da suke hankalta wanda suke fahimtar abin da ake faɗa musu in ka dawo ta cikin suratul ali imran sai ya ce la ayatin li ulil albab akwai dalilai ga waɗanda suke amma masu hankula domin mai hankali shi yake fahimtar abin da ake faɗa masa to dan haka kasancewar wannan aya dai bayani ya gabata kanta yau zamu tashi kenan farkon aya ta 7 a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa huma annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle jama'ar da ba sa tsoron haduwa da mu ko kace lalle jama'ar da ba sa kaunar haduwa da mu saboda shi lafazin ar-raja yana daga cikin zawatul abdad ma'ana biyu yake dauka yana daukan ma'anar khauf sannan kuma yana daukan ma'anar abban kwadai ko kuma tsoro innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle wadanda ba sa tsoron haduwa da mu ma'ana mutanen da ba sa tsoron azabar da ubangiji subhanahu wata'ala ya tana dama duk wanda ya kangare masa a ranar kiyama ko kace lalle wadanda ba sa kaunar haduwa da mu ma'ana irin abinda muka tanada na ni'ima ga waɗanda suka yi mana biyayya a waɗannan a wannan rayuwa ta duniya shine ubangiji ta'ala yace waradu bil hayati dunya suka yadda game da rayuwa ta duniya wa kuma annubiha wato suka nutsu game da ita ma'ana suka saki suna wandaka suna walwala su kawai duniya tamkar sun zo zama ubangiji ta'ala yace wallazina hum an ayatina ghafilun waɗannan Allah ya ce su ne waɗanda suke maraukana game da ayoyinmu, ayoyinmu waɗanda suke alkauniya ko kuma ashariya. A waccan aya da ta gabata Allah na bayyana mana ayoyinsa waɗanda ake kiransu al-ayatul kauniya, kamar misali halittar sama, halittar ƙasa da abin da ke tsakaninsu na halittu, irin halitta ta dare da yini, waɗannan dukkansu ana kiransu al-ayatul kauniya, wanda ake buƙatar mumini ko kuma mu ce bawa ya bada tunaninsa da lura game da waɗannan halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya gano girman Ubangijinsa da kasancewar cewa shi ya cancanta a bauta masa. Yanzu a waccan aya ta cikin suratu Ali Imran me yace? Da yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Masu hankulan anan sune Ubangiji ta'ala yace sune waɗanda suke ambaton Ubangijinsu, halin suna tsaye ko halin suna zaune ko halin suna kishingide akan haƙurƙuransu, sai yace wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, sannan suna tunani game da halitta ta sammai da ƙasai, ma'ana domin gano girman Ubangijinsu. Idan sun yi wannan tunani sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Ubangijinmu baka halicci ba waɗannan halittu dan wargi, duk abin da ka halitta akwai hikima a ƙarƙashin sa, subhanaka faqina azaban nar. To dan haka anan kenan su waɗannan ba sa tunani game da ayoyin Allah alkauniya, haka nan kuma ayoyinsa waɗanda suke ashariya, ma'ana irin abin da Allah ya shar'anta wanda manzanninsa suka zo da shi na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza, ba sa lura da waɗannan, sun raukana game da su. To dan haka sai Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika, waɗannan waɗanda suka siffanta da wannan sifa, ma'ana waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da Ubangijinsu kuma suka gamsu game da rayuwar duniya, suka maida ta cewa ita ce mazauni, wanda kuma ba sa tunani game da ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kenan waɗanda suka haɗa waɗannan sifofi guda uku. Ubangiji ta'ala ya ce ma'awahumun naru, wuta ita ce makomarsu a ranar kiyama, bima kanu yaksibuna, sai ka kaddara kenan jaza'an bima kanu yaksibuna, dan sakamako game da abin da suka kasance suna aikatawa na miyagun ayyuka tare da kafirce ma Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala da ƙaryata manzanninsa, don haka makomarsu dai a ranar kiyama ita ce wuta. An gane ko? Lalle ba a ce ba karka so duniya, to amma ba a buƙatar ka nutsu game da lamarin duniya, ka ɗauke ta cewa mazauni. Ubangiji ta'ala ya ce wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, mumini yana neman duniya amma zai neme ta a matsayin cewa domin ta zame masa guziri na dacewa da aljanna a ranar kiyama, don haka ba a buƙatar mumini ya zamanto ya karkata zuwa san duniya. Shine anan Allah ya ce waradu bil hayatid dunya, suka yarda suka gamsu game da rayuwa ta duniya kenan maimakon ta lahira, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'a ta mu'mini, me ya same ku in an ce ku fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki domin daukaka addinin Allah, istaqaltum ila al-ard, Ubangiji ta'ala ya ce sai ku zauna a gida kuke fita, araditum bil hayatid dunya min al-akhirah, shin kun yarda ne da rayuwa ta duniya maimakon ta lahira, sai Allah ya ce to in har kun yarda da rayuwa ta duniya ku san da cewa fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, jin dadi na rayuwar duniya inda za a jingina shi ga ni'imar Allah ya tanada ma mu'minai ta lahira bata zamanto ba face jin dadi ne wanda yake dan kadan, kaga anan mu'minai ne Allah yake musu rarauka, yake nuna cewa shin kun yarda da rayuwa ta duniya, kenan ba kowa ba yake amincewa da rayuwa ta duniya ya gamsu da ita face sai wanda ba shi da rabu a ranar kiyama, kenan sifa ce ta waɗanda suke matsiyata waɗanda ba su da rabu a ranar kiyama. bayan Allah yayi bayani akan su nan kuma sai biyo baya da bayani akan masu rabu a gobe kiyama Allah ya sanya mu daga cikin su sai ya ce innal ladina amanu lalle wadanda suka gasgata ubangijin su suka gasgata manzannin sa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai tsakanin su da ubangijin su yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su na shiryar da su wato a sanadiyar imanin da suka yi da shi ba a nan in ma ka dauke ta sababiyya ko kuma ka dauke ta kenan listi'ana yahdihim rabbuhum ubangijin su na shiryar da su akan mise akan tafarki wanda yake wanda Allah ya gitta shi akan wuta da aljanna shine wato wannan kai akan wuta wanda duk wanda za ya aljanna dole sai ya bi ta kanshi shine siradi shiryasu wanda Allah yake musu in an wayi gari kiyama lokacin da za a hau wannan gada mu'minai sai Allah ya ba su haske wanda yake cikakke shi zai haskaka musu wannan tafarki su tsallake makoma ta kasance aljanna kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور wanda munafikai ne anan Allah ya ba su haske dan kadan gulgudan kuma imanin su dama la ilaha illa Allah su ta tsaya akan harshe kuma irin izgilin da suka yi da ubangiji subhanahu wataala da bayin sa mu'minai a rayuwar duniya shine sakayyar Allah yake musu a ranar kiyama in an ba su hasken sun hawo wannan haske sai ya wuce to amma mu'minai Allah zai ba su haske cikakke wanda sai sun ketara makoma su ta kasance aljanna kamar yana daga cikin addu'ar mu'minai rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir da fadar sa da yace wayaji allakum nuran tamshuna bihi wayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim da haka kenan shine anan yace yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su na shiryar da su kenan akan siradi a sababin imanin da suka yi da shi anan rayuwar su ta duniya sai Allah ya ce tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im a aljannan ni'ima din sun shiga ubangiji ta'ala ya ce koramu za su ringa gudana gaba gare su tahtihim anan karka fassara shi akan cewa karkashin su sai ka aro waccan aya qadisha ala rabbuki tahtaki sariya kaga anan ba karkashin inda take zaune ita maryam koramar take tafiya a gaba gare ta shine anan dan aljanna ubangiji subhanahu wataala a gidan aljanna ko ina Allah ya keta kuramu ga ta madara ga ta giya ga ta zuma ga ta ruwa kamar yanda Allah ya ambata su a cikin suratul kitab ko kuma cikin suratul muhammad to haka kuramun nan za su ringa tafiya gaba ga yan aljanna kuma sannan kuramun suna tafiya suna gudana a karkashin itacen aljanna sannan kuma da benayenta duk inda dan aljanna yake da gidansa da dawa an gane ko da inda ya fita gaba ɗaya ƙoramun nan ko ina suna gudana shine anan Allah ya ce tajri min tahtihimul anharu ƙoramu a cikin aljannan ni'ima na gudana gaba gare su da'awahum fiha ubangiji ta'ala ya ce fadar yan aljanna a gidan aljanna subhanakallahumma shine tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu watahiyatuhum fiha sala gaisuwarsu in ma tsakanin su juna da juna ko kuma irin gaisuwar da mala'iku ke musu shine salamu kamar yanda can Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar sai Allah ya ce wa akhiru da'awahu karshen fadar yan aljanna alhamdulillahi rabbil alamin shine lalle yanda lamarin yake dukkan wani yabo da godiya cancanta ne ga Allah wato ubangijin halittu nan da'awahum bi ma'ana qauluhum fadar kamar yanda can Allah ya ce fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi dan haka anan abin da yan aljanna suke bude zance da shi a gidan aljanna wato shine wannan tasbihi haka manzon Allah yace yan aljanna ana ganar da su tasbihi ga Ubangiji subhanahu wataala da gode masa kamar yanda Allah ya ganar da bayinsa yin lumfashi a nan duniya lumfashin su tasbihi ne ga Ubangiji subhanahu wataala da gode masa farkon zancen su kenan sai su buda da subhanaka allahumma da abinda suke rufe magana da shi shine anil alhamdulillahi rabbil alamin shine Allah yace dawa hum fiha fadar yan aljanna a aljanna subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu game da duk abinda bai dace da kai ba watahiyatuhum fiha salam gaisuwar su juna da juna ko kuma gaisuwar da mala'ikun Allah suke musu a aljanna shine salam an gane ko ko kuma gaisuwar da ubangiji subhanahu wataala zai musu shine salam kamar yanda yake salamu qaulan min rabbir rahim sai yace wa akhiru da'awahum wato karshen kenan fadar su alhamdu an anan kasancewar annace wanda take muhaffafa damir sha'an anan mahzufun ne an shafi shi an gane ko bi ma'ana annahu kenan ko kuma an wasu kenan malamai suka ce anan sai ka kaddara wa akhiru da'awahu an yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin in ku kabarta a mukaffafa ba tare da kaddara komai sai ku tsamana kenan da niru sha'an shi za ka kaddara wa akhiru da'awahu karshen fadar yan aljanna in za su kulle zanci an sai ka ce lalle yanda al'amarin yake sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin gaba ɗaya duk wani yabo a inda yake cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wataala wannan kamar yanda bayani ya gabata Ubangiji ta'ala shine ya cancanci dukkan wani yabo a duniya ko a lahira a cikin sammai ko a cikin ƙasai kamar yanda yake cewa huwallahu fis samaa'i wa huwallahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukm wa ilayhi turja'un kamar yanda yake alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai yace walahu alhamdu fil akhirah sai yace wa huwa alhakimul khabir to dan haka kasancewar duk wani yabo ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanta dan haka farkon littafin sa alqur'ani dani Allah ya buda shi da yaban kansa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim turo da wannan wahayi dani Allah ya buda shi da godiya ga kansa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka halittar halittu gabaɗaya da Allah yayi ya buda da yabansa alhamdulillahi allazi khalaqas samawati wal arda waja'al adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilu dan haka dai ubangiji ta'ala shi ya cancanci dukkan wani yabo dan haka kenan anan ga abinda yan aljanna suke bude zancen su kuma ga abinda suke kullewa da'awahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَنِيجِ تَعَالَى كِيْشِوَى وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ na gaggauta ma bayinsa karba addu'a ta sharri da mugunta shine malamai suka ce irin fadar mutum idan ya fusata ga dansa ko ga wata dukiyarsa ko ga shi kanshi so da yawa mutum in bala'i ya bala'i sai ya ce Allah kashe ni in huta ko kuma da zai ce dan shi Allah ya la'ance ka ko Allah ya tsine maka ko Allah ya yi maka kaza ko dukiyar shi Allah wadan wannan dabba Allah wadan wannan kaza irin wannan addu'a da Allah yana gaggauta ma bayinsa karba wannan addu'a sai yace isti'jalahum bil khair kamar yanda suke son gaggauta musu wato game da addu'a ta alkhairi kamar yanda kenan anan sai ka kaddara kama yuhibbuna isti'jalahum bil khair kamar yanda suke son Allah ya gaggauta musu addu'a wadda take ta alkhairi shine yace la qudiya ilaihim ajaluhum da Allah ya gama da su gaba daya da kowa ya riga ya na da kayan sa don haka can Allah yake cewa wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula shi jinsi na mutum yana ma kansa muguwar addu'a irin yanda yake ma kansa addu'a ta alkhairi sai Allah ya ce iri na mutum ya kasance mai gaugawa ne cikin sha'anin sa to dan haka irin wannan muguwar addu'a da mutum yake ma kansa ko ya ma ƴaƴan sa ko ya ma dukiyar shi addu'a ce wanda Allah baya gaggauta amsar ta inda Allah yana gaggauta amsar irin wannan addu'a to da ba wanda zai kai labari shine ce la qudiya ilaihim ajaluhum da ubangiji ta'ala ya kashe su gaba ɗaya Allah ya tafiyar da su wanda abu ne wanda yake ya riga ya yado a cikin jama'a irin wannan din mutun ya shiga wata wani mawuyacin hali ko wata musiba ta yi musiba sai kaga mutun yana ma kansa muguwar addu'a ko in ƴaƴansa sun bata masa rai ya musu muguwar addu'a ko in dukiyarsa ta masa wannan abinda bai dace ba kamar misali dabobi da saura zaka ji mutun yana muguwar addu'a akan wannan to inda Allah yana gaggauta karba wannan addu'a irin yanda yake gaggauta ma bayinsa karba addu'a ta alkhairi to da Allah ya gama da kowa shine wani mawaki a jahiliya aka kawo masa ya kwancewa dan uwansa ya mutu an kashe dan uwansa wai wannan girman musiba sai ya kai shi yake addu'ar cewa ina ma a ce sama ta rubuto ta kashe duk wanda yake kalkashinta ina ma a ce kasa ta tsage duk wanda yake kanta ta hade su shine al-muhalhal ibn rabi'a yake cewa kulaybu la khaira fi dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha kulaybu ayu fata izzin wa makrumati tahta safati allati ya'luka safiha na'an nu'atu kulayban li fa qultu lahum ma lat bin al-ard aw zalat rawasiha laita as-samaa'a 'ala man tahtaha waqa'at wa halat al-ard fanjabat bi man fiha cewa wai laita sama'a alaman tahtaha waqa'at lokacin da aka masa ya kun mutuwar dan uwan shi wai musiba ta girmama akan shi wai ina ma a ce sama ta rutu gaba ɗaya wanda yake kalkashin ta gaba ɗaya ta halaka su wa halat al-ard ina ma a ce kasa gaba ɗayan ta ta juye fanjabat bi man fiha duk wanda yake duranta ta hade shi to dan haka kasancewar irin wannan addu'o'i ubangiji ta'ala baye gaugawar karba su wani dan uwa yake ba mu wai wata kissa yake cewa wani ne talauci yayi talauci sai ya zauna karkashin wata itaciya cewa ina ma a ce reshin itaciyar ne ya fadu ya kashe shi sai ya ji ice yayi kara sai ya tashi sai yake cewa inda yake addu'a sharri ce nayi ko to irin wannan addu'a dama Allah bai amsa ta an gane ko don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni ittakhadtu indaka ahada lan tukhlifanihi yace ya Allah ni na rike alkawali a wajenka kuma alkawali ne wanda ba za ka saba mun shi ba sai yace fa inna ma ana basha manzon Allah yace ni dai mutum ne yasduru minni ma yasduru min albashar duk abin da yake gangarowa daga dan adam ni ma irin wannan yana gangarowa daga wajen kamar su da yawa yanda muke yin fushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin fushi sai yake cewa fa ayyul mu'min duk mu'minin da azaituhu na cutar da shi aushatamtuhu manzon Allah yace ko na zage shi aujalatuhu ko na bulala shi aula antuhu ko kuma na tsine masa yace faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyama wannan abin da na masa yace ya ubangiji na kamai da shi matsayin kyautawar addu'a ce gare shi kuma tsarkaka ce game da dukkan wani datti na zinirinsa sannan kuma ya zamanto kusaci ne wanda zaka kusantar da shi zuwa gare ka a ranar kiyama wannan kenan duk irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma ɗan uwansa muminai na muguwar addu'a to manzon Allah ya yi addu'ar cewa Allah ya maida wannan ta zamanto alkhairi gare shi a ranar kiyama to dan haka a hadisi sahihi manzo Allah yake halin cewa koda mun yi fushi irin wannan addu'a kar mu yi ta dan haka yake cewa la tad'u ala anfusikum kar kuma kanku muguwar addu'a wala tad'u ala auladikum kar kuma ƴaƴanku muguwar addu'a wala tad'u ala amwalikum manzo Allah yace kar kuma dukiyar ku muguwar addu'a manzo Allah yace dan kar ku je ku yi dace da sa'a wanda ake karba addu'a kuma Allah ya karba mun ya so musiba ta same ku wannan hadisi ne sahihi hani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya bata maka rai duk cikin damuwar da ka fada to bayyada cewa kama kanka muguwar addu'a ko kama ƴaƴanka ko kuma kama dukiyarka shine sai Allah ya ce fa nadarul ladina da yace fa nadarul ladina la yarjuna liqa'ana ubangiji ta'ala ya ce za mu bar waɗanda ba sa kaunar haduwa da mu fi duguyanihim a cikin wato ketare iyakar su ya amahu na suna kai kawo saboda dimuwa ma'ana duk waɗanda ba sa tsoron haduwa da mu ubangiji ta'ala ya ce za mu bar su a cikin dimuwa suna kai kawo hanya ta kwarai ba za mu nuna musu ita akan haka za su mutu wannan kenan wanda ya zaba ma kansa halaka kamar yadda wancan ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma annubiha wal ladina kuma an ayatina gafilu to irin waɗannan wanda ba sa tsoron haduwa da ubangiji subhanahu wata'ala sakamakon da yake biyo musu baya a nan rayuwarsu ta duniya shine Allah zai bar su cikin dimuwa dimuwa Allah zai bar su ya zamanto suna makauce duk abin da ake faɗa na gaskiya ba za su ji ba shi wanda yake na karɓa kuma in gaskiyar ta bayyana ba za su kalle ta ba kallo wanda yake na ɗaukar izina kuma sannan harshensu ba zai faɗi gaskiya ba kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kakaba musu wannan hukuba domin su mutu akan kafirci sai yace wa idza masal insana dhurru shi iri na mutum ubangiji ta'ala yace idan wani tsananin ya shafe shi rashin lafiya ko talauci ko wani kunci wanda yake na rayuwa da ana di jambihi ubangiji ta'ala yace sai kaga ya roke mu yana roƙon mu di jambihi ai ala jambihi akan hakan karin sa yana kishingide aw qa'idan ko kuma yana zaune aw qa'ima ko kuma halin yana tsaye ta kowane hali dan dan adam baya fita daga ɗayan halayen nan guda uku in ma ka samu mutum a kwanci ko ka same shi a zaune ko ka same shi a tsaye to hali ne na dan adam da al'adar shi duk lokacin da ya fada tsanani to ba dare ba rana ta kowane hali roƙon ubangiji subhanahu wata'ala yake Allah ya yi masa wannan tsanani sai Allah ya ce falamma kashafna anhu durra lokacin da muka yaye masa tsananin sa marra ubangiji ta'ala ya ce sai ya shude akan kafircinsa ko kuma akan ayyukansa waɗanda suke na shashanci ka allan yuduna ila durrin masa kamar ma bai taɓa roƙon mu ba zuwa yaye masa wani tsanani da ya shahe shi haka al'adar dan adam yake idan yana cikin wahala zaka ga ya sadu da yayi la'asar zuciya ta karaya an koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala in ya haɗu da kaiwa ne muna cikin wani mawuyacin hali a taya mu addu'a to amma da zaran Allah ya yayi masa wannan tsanani da bala'in da yake ciki kwata-kwata sai ka gani kuma ya zamanto wani jabbaran anidan haka ubangiji ta'ala yake cewa wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار كتكتسي يمن توان شن حالن دي كتك ويما يمكن يقود ما أبنجي سبحانه وتعالى وان ننساني لأك ياي مسكيني زمن توبا وميمت قربي ياغ أبنجي جنسا to amma sai ya manta aikin da yake na shashanci kafin haka sai ya koma kanshi dan haka kenan in kage yana yawan addu'a to an fada cikin tsanani shine ubangiji ta'ala yace wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru fa zudu'a in ari kuma wa in massahu sharru fa zudu'a in ari Ubangiji ta'ala yace idan muka jaddada ma dan adam ni'imar mu an gane ko a araba wani abija ne ubangiji ta'ala yace sai ya bujire mana sai kaga yayi nisa da sasannin sa ma'ana yayi hannun riga da karantarwar mu idan wani sharri da mugunta ya same shi ubangiji ta'ala yace ma'abucin addu'a ne wanda take ne yawa shine anan Allah yace da araba kuma an gane ko da ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima ta kowane hali daga cikin halayen nan guda uku zaka ga ya dukufa sai roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala yake to shine sai Allah yace falamma kashafna anhu durra lokacin da muka yayi masa tsananin sa talauci ko rashin lafiya ko wani kunci na rayuwa marra ubangiji ta'ala yace sai ya shude marra bi ma'ana istamarra sai ya zarci a cikin mikina a cikin ayyukansa waɗanda suke na banza ka allam yad'una ila durrin masa kamar ma bi roke mu ba ila durrin ai ila kashfi durrin zuwa yayi wani tsanani masa hu wanda ya shafe shi gabanin haka shine yace nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl sai yace kazalika ubangiji ta'ala yace kazalika lil musrifin ma kanu ya'malu haka ubangiji ta'ala yace muka kawata ma mabannata abinda suka kasance suna aikatawa an gane ko kenan wanda Allah ya azurta shi da shiriya wannan shine zai gode ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya waiwaya baya ya tuna tsananin da yake ciki gaya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi daga cikin wannan kunci ya tsoma shi a cikin ni'imarsa to wannan me zai yi sai godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk wanda Allah ya kaddara masa tabewa da hallaka shi ko wannan ni'ima da Allah ya masa ba zai gani ba wannan tsanani da aka yayi masa maimakon yayi godiya ga ubangiji sai ma ya ƙara zurmuwa a cikin ayyuka waɗanda suke na bata sai Allah ya ce walaqad ahlakana al-quruna walaqad ahlakana al-quruna min qablikum lamma zalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون وبنجي تعالى يجي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم تبس مومك هلك الامم ودند سكي غبانوكم kamar mutanen annabi Nuhu irin mutanen annabi Hud da annabi Salih da annabi Shu'aib da annabi Lut da sauran manzanni al'ummun da suka gabata Allah yace mu muka halaka su lamma zalamu lokacin da suka hada bautar mu da wani kenan lokacin da suka hada bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abinda ake nihi da az-zulm anan shine kenan ashirku billahi azza wa jal kamar yanda yace inna shirka la zulmun azim lamma balamu lokacin da suka yi shirka da ubangijinsu ubangiji ta'ala yace mu muka halaka su waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da hujjoji waɗanda suke masu gamsarwa masu nuna gaskiyar manzancin su wama kanu li yu'minu ubangiji ta'ala yace basu zamantu wanda za su yi imani ma'ana tuntuni ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara musu tabewa da hallaka sai yace kazalika ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka hallakar da su najizul qaumal mujrimina haka duk wasu mutane waɗanda suke miyagun ƴaƴa masu tsaurin kai Allah yace haka muke hallakar da su idan sun ƙaryata manzannin mu kamar yanda muka hallaka waɗancan al'ummu na farko da suka ƙaryata manzannin mu sai yace kuma ja'alnakum khala'ifa fil ardh sannan sai muka maida kuma maya a ban kasa min ba'dihim bayan halakar da su mun halakar da su ku kuma yi gurbe linanzura kaifa ta'maluna Allah yace dan mu ga yanda za ku aikata shin sawun da suka bi hanyar suka bi za ku bi ta sau da kafa ko kuma za ku saba musu hanyar suka bi ta ƙaryata manzannin mu da ƙaryata ayoyin mu ita za ku bi ko kuma za ku saba musu in kun saba musu kun gasgata ni kun gasgata manzanni na kenan kun cancanci karamci da ni'ima a ranar kiyama amma in har kun bi sawun su kenan kun ƙaryata ni kun ƙaryata manzanni na kamar yanda su suka ƙaryata to ba abin da zai biyo baya illa tabewa da halaka shine Allah yace summa ja'alnakum sannan muka maida ku khala'ifa wato mamaya fil ardi aban kasa min ba'dihim bayan halakar da su linanzura Allah yace dan mu ga kaifa ta'amaluna yanda za ku aikata shin za ku yi godiya gare mu ko kuma za ku butulce mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa innad dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'amalun fattaqu ad-dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa manzo Allah yace lalle ita duniya abace mai zakin dandano sannan kuma mai tsanwa-tsanwace ma'ana na kayatar da ido ubangiji ta'ala mai maida ku ne khalifofi mamaya a ban kasa wasu sun wuce kuma yi gurbin su sannan Allah yana kallon yaya za ku aikata shine anan Allah yace linanzura dan mu ga kaifa ta'amaluna yaya za ku aikata ma'ana za ku yi mana biyayya ko kuma za ku gutulce mana wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبلي أفلا تعقلون ومن يجي تعالى يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وأن الجماعة ta kafirai idan an karanta musu ayoyin waɗanda suke mabayyana wato a wajen misali wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu bayyinati wanda halayen ayoyin mu ubangiji ta'ala yace mabayyana ne ma'ana a wajen bada dalili qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda wato waɗanda ba sa tsoron haduwa da mu tabacin da yacin ga kashe shi kafin nan shine ubangiji ta'ala yace qala alladhina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba sa tsoron haduwa da mu sai kaji sun faɗa ga manzon mu iti bi qur'anin ghairi hadha zo da wani alqur'ani maimakon wannan wanda ka zo da shi domin wannan wanda ka zo da shi akwai aibanta gumakanmu a cikin shi an gane ko waɗanda ba sa tsoron haduwa da mu Allah ya ce su suke faɗa ma manzon mu haka iti bi qur'anin ghairi hadha zo da wani alqur'ani na musamman maimakon wannan kenan wanda babu aibanta gumakanmu a cikin sa aw baddil ko kuma wannan wanda yake hannun naka ka canza shi kenan duk inda yake na cewa haramun ka maida shi halak duk wasu abubuwa kenan waɗanda suke na aibanta gumakanmu ka share su ubangiji ta'ala yace kul ga ya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ai bai dace gare ni ba da zan canza wannan alqur'ani a karan kaina an gane ko kuma ai bai sauƙaƙa gare ni ba da zan canza wannan alqur'ani a karan kaina domin in attabi'u illa ma yuha ilayya bana biyar komai face abinda aka mun wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoro tsoran azaba tini wanda yake mai girma in har na saba ma ubangiji na ma'ana na rufe wani abu daga cikin alqur'anin da ya bani in zo da shi in ki bayyana muku ko kuma in shahi wani abu in canza wani abu a karan kaina yace to in lace yace lalle ni ina tsoron azabar yini wanda yake mai girma in har na saba ma ubangiji na na rihe wani abu na alqur'ani shi ko na canza wani abu sai yace kul Allah yace ga ya musu law sha Allahu da Allah ya su ma talautuhu alaikum ai da ban karanta muku wannan alqur'ani ba wala adrakum bihi yace da bazai yace wala adrakum bihi da Allah bai sanar da ku ba game da wannan alqur'ani kenan inda Allah ya so da ban karanta muku ba kenan shi ya so dan haka ya turo ni a matsayin manzo kuma ya ci da samun cewa in karanta muku wannan alqur'ani wala adrakum bi da Allah ya so da bai sanar da ku ba wannan alqur'ani sai yace fa qad labistu fiku yace tabbas na zauna a cikin ku umuran min qabli wato shekaru kusan 40 gabanin saukar wannan alqur'ani shin a cikin wannan shekara 40 da na kwashe a tare da ku na taba ce muku Allah ya ce mun kaza na taba cewa ku yi kaza ko ku daina kaza shekara 40 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashe tun daga aihuwarsa bai taba cewa ba ku yi kaza ko ku bar kaza bai taba hutuwa ba yayin karanta wani abu yace musu Allah ya turo ni a matsayin manzo yace mun kaza sai da ya cika shekara 40 ubangiji ta'ala ya turo masa wahayi wanda yake na farko sai da ya zamanto ya kwashi shekara 13 a nan birnin Makka yana umarnin su da hannu bayan ya gama 13 a Makka ya koma Madina ya goma shine anan manzon Allah yake ubangiji ta'ala yake koya ma manzansa hujjar da zai faɗa musu kuma kafin wannan alqur'ani kun san menene matsayina ni mutum ne wanda yake amintacci mai gaskiya a wajen zance wanda yake mai cika alƙawari kuma mutum wanda yake kamunne shine yace faqad labistu fikum umran min qabli gabanin saukar alqur'ani na zauna a cikin ku wato zamani mai tsawo kinan umran wasu shekaru shine shekara 40 ban taba cewa ba ku yi kaza ko ku bar kaza afala ta'qiluna shin yanzu ba ku hankalta ku gane gaskiyar abin da nazo da shi kenan inda a ce ina da kirkira da kafin wannan lokaci da kun ga alama kuma inda ni mutum ne magareci kafin wannan lokaci da kun ga alama kenan don haka wannan alamu ne wadanda suke nuna gaskiyar manzanci na Allah ne ya turo ni da wannan alqur'ani kuma ya kallafa mun cewa in fito in fada muku maganar in zo da wani alqur'ani na daban ko in canza wani abu wannan duka ba nawa bane al'amari ne wanda ke hannun ubangiji subhanahu wataala iya abin da yake kaina shine isar da sakonsa na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك